Sashen Hausa na Muryar Amurka yake magana da wannan safiyar Talata 26 ga watan Yuli shekarar 2018 akan mitoci 40 49 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad da Ladaniya. Sai kuma Alfa Radio a birnin kuma sun gana. Yayin da duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanmu da asuba. Baba Yakub Makiri ne tare da Jummai Ali zamu gabatar muku da shirin mu na wannan safiyar. Kafin ku ji rahotannin mu ga kanin labarai.
Jiya Litinin aka fara wani zagaye na shawarwarin samun zaman lafiya a ƙasar Sudan ta Kudu a birnin Khartoum. A saboda fargarar rikicin kasuwanci tsakanin Amurka da China, kasuwannin hannayen jari sun yi faduwar kashi 1 daga cikin 100 a jiya Litinin. Ana shirye-shiryen fadada filin saukar jiragen sama na Heathrow ƙasar Ingila, filin saukar jiragen sama mafi girma a Turai.
To kuma kun gama jin labaran za ku ji cewar yau take ranar da za a yi karin banta tsakanin Najeriya da Argentina a gasar cin kofin duniya. To ko shin Super Eagles ta shirya?
Gwamnatin tarayya ta ba mu goyon bayan da ta ba ɗan kwallo da coaches goyon bayan da duk abin da suke so. Abubuwa guda biyu suka rage mana. Na farko dai mu shiga hili, muna neman addu'a ga dukkan kowane ɗan Najeriya.
Za ku kuma ji cewar ana gudanar da wani taron ƙasa da ƙasa a Jami'ar Bayero a jihar Kano akan ilimi da zaman lafiya na Dr. Hassan Al-Turabi.
In ilimi ya bazu ya yawaita, jama'a za su zauna lafiya, ba za su kyamaci wani ba. Shi misali ilimin musulunci da shi wannan bawan Allah ya nuna mana, ya kuma nuna cewa ilimin musulunci ba ilimi bane za ka kyamaci wani.
Bayan haka Ali Mustapha Sakwato na tafi da shirinsa na tsaka mai wuya, wanda a yau shirin zai mai da hankali a jamhuriyar Niger, amma duk sai bayan kun sha labaran duniya.
Assalamu alaikum, ga labarin ne karanta Jummai Ali. Shugaban ƙasar Sudan ta Kudu Salva Kiir ya yi alƙawarin kawo ƙarshen wahalar da ƴan ƙasarsa suke sha. Shugaban ya yi wannan furucin ne wajen wani zagaye na tattaunawar gaba da gaba da shugaban ƴan tawayen Riek Machar jiya Litinin. To amma a wannan karin ana ganawa ce a birnin Khartoum. A makon jiya shugaba Kiir da shugaban ƴan tawaye suka gana a Addis Ababa babban birnin ƙasar Ethiopia ba tare da cimma wata yarjejeniya ba. Galibi dai shugabannin biyu suna samun saɓani ne akan ɗaunin iko da kuma shawarar da masu hamayya suka gabatar na rushe majalisar wakilan ƙasar. Haka kuma shugabannin biyu suna samun saɓani akan matakan tsaro. Shugaba Yoweri Museveni na ƙasar Uganda, wanda yake birnin Khartoum domin taimakawa wajen shiga tsakani, ya jaddada aniyarsa ta yin aiki da shugabanni a yankin domin kawo ƙarshen rikicin. Jiya Litinin kasuwannin hannayen jari a Turai da Amurka suka faɗi a yayin da damuwar da ake nunawa a kan rikicin kasuwanci ya yi ƙamari a duk faɗin duniya. Kasuwar hannayen jarin Amurka ta faɗi da wajen fiye da kashi 1 daga cikin 100 a yayin da kasuwannin hannayen jari a Turai suka faɗi fiye da haka. An yi asara to amma hannayen jarin fasaha su suka fi ɗanɗanawa domin sun faɗi da fiye da kashi 2 daga cikin 100. Faduwa mafi girma da aka gani tun watan Afrilu. Shugaban Amurka Donald Trump ya ba da sanarwar shirye-shiryen ƙara kuɗin haraji akan kayayyakin da China take sayarwa a Amurka, yana misali da damuwa akan matakan tsaro. Nan da makonni biyu Amurka ke shirin fara ƙara haraji akan kayayyakin da China ke sayarwa a Amurka na fiye da dala biliyan 30. China ta yi alƙawarin mai da martani nan da nan. Matakin da ya sa ƙasashen na duniya guda biyu waɗanda suka fi kowace ƙasa bunƙasa tattalin arziki fara rikicin kasuwanci. Ɗaruruwan 'yan ƙasar Iran ne suka shiga gangami akan tituna a birnin Tehran domin nuna rashin amincewa akan munancewar taɓarɓarewar tattalin arzikin ƙasar, matakin da ya zama zanga-zanga mafi girma na ƙin jinin manufofin gwamnatin ƙasar rabon da ga irin haka an yi shekaru. An faro zanga-zanga ta jiya Litinin ce daga wurin da ake kira Grand Bazaar, inda kafofin yaɗa labarun ƙasar da shaidun gani da ido suka ce masu shago sun rufe kantunan su domin nuna fushin su ga rashin kasuwa da kuma yadda darajar takardun kudin kasar ke faduwa da suka yi faduwar kashi 50 daga cikin 100 cikin watanni 6. Hotunan video da sashen fasha na nan muryar Amurka ya samo daga mutanen yankin sun nuna ɗaruruwan masu shago da masu zanga-zanga suna wucewa ta titunan tsakiyar birnin Tehran suna kururuta la'anar manufofin gwamnatin kasar. Waɗannan labarai suna zo muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bai daya majalisar wakilan kasar Burtaniya ta yi na'am da shirye-shiryen faɗaɗa filin saukar jiragen sama na Heathrow, filin saukar jiragen sama mafi girma a Turai, bayan an yi shekara da shekaru ana yin muhawara akan irin tasirin da ɗaukar wannan mataki zai yi. Jiya Litinin majalisar da ake cewa House of Commons ta jefa ƙuri'a 415 na amincewa gina hanyar saukar jiragen sama ta uku a Heathrow. Gwamnatin Prime Minister Theresa May ta masu ra'ayin riƙau da ƙungiyoyin 'yan kasuwa sun goyi bayan ɗaukar wannan mataki sosai. Gwamnati ta lashe takobin cewa za ta fada da filin saukar jiragen sama ba tare da an taɓa jihun 'yan ƙasar ba, ma'ana ba tare da an taɓa harajin da mutane suka biya ba, kuma matakin zai samar da ayyuka 100,000. Jami'an gwamnati a jihar California na Amurka sun ce alatilar zubban mutane suka fice daga gidajensu a yayin da gobarar daji ta lalata wani yanki a arewacin jihar da yake farfadowa daga gobarar dajin da suka auku cikin 'yan shekarun da suka shige. Hukumomi sun ce wutar da ke ci ba ƙaƙƙautawa tuni ta lalata hekta 22 na fili kusa da dajin Mendocino, kimanin kilomita 110 a arewa maso yammacin Sacramento, babban birnin jihar. Gobarar ta tilasta wa fiye da mutane 3,000 barin gidajensu, har ma gwamnan jihar Jerry Brown ya ayyana dokar ta ɓace a ƙaramin hukumar Lake. Jama'an kashe gobara sun ce 'yan kwana-kwana mai tanda 30 ne suke aikin kashe gobara a ƙaramin hukumar Lake da tuni ta lalata fiye da heka 3,300 na fili. Jiya Litinin da 'yan kwana-kwanan sun yi amfani da jiragen sama masu saukar angulu da suke zubar da ruwa da kuma manyan motocin bulldozer, to amma har yanzu suna fafutukar ganin sun kashe gobarar. Jami'ar yaɗa labaru a fadar shugaban Amurka Sarah Huckabee Sanders, wadda aka kora daga wani gidan sayar da abinci a jihar Virginia 'yan kwanakin da suka shige, Jiya Litinin ta faɗa wa manema labarai cewa ba za a yadda ana musgunawa waɗanda suke wa gwamnatin Trump aiki ko kuma magoya bayansa ba. Sarah Huckabee Sanders tana nuni ne ga furucin da wata 'yan majalisa mai suna Maxine Walters ta yi, inda ta buƙaci a tsige shugaba Trump. Haka kuma Ms. Walters ta faɗa wa magoya bayanta cewa idan suka ga wani ko wata jami'ar gwamnati a shagon sayar da abinci ko na sayar da kayayyaki kai ko ma a gidan mai ne, to a kore su a ce ba a maraba da su a wurin.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Jiya a Kano aka fara wani taron ƙasa da ƙasa na yini biyu akan koyarwa da fahimtar da harkokin addini da siyasa na marigayi Dr. Alhassan Al-Turabi, wanda a shekarun baya-bayan nan ya jagoranci kawo sauyi a kan lamuran addini da siyasa a ƙasar Sudan da sauran sassan duniya. Daga Kano ga rahoton Mahmud Kwari.
Gidauniyar kula da harkokin ilimi ta AFAC da ke Kaduna haɗin gwiwa da cibiyar wayar da kan musulmi da wanzar da fahimta tsakanin addinai da ta kwararta cibiyar nazarin jinsin ɗan adam, dukkaninsu a jami'ar Bayero Kano su ne suka shirya taron da ke gudana a harabar jami'ar ta Bayero. Farfesa Ibrahim na Iyasada da ke zaman shugaban kwamitin tsare-tsare ya fayyace dalilan shirya taron.
Abinda muka yi la'akari shi ne dama dai mu gayyaci mutane waɗanda yake suna da sha'awa na
ilimi a tsarin musulunci ba wanda za su tsaya su takile akan wani ra'ayi guda daya ba musulunci addini ne na rayuwar dan adam na kuma koyaushe wanda kuma na kowane zamani har abada kuma in ilimi ya bazu ya yawaita jama'a za su zauna lafiya ba za su kyamaci wani ba shi misali ilimin musulunci da shi wannan bawan Allah ai ya nuna mana ya kuma nuna cewa ilimin musulunci ba ilimi bane zaka kyamanci wani shi ya tsaya inda ka kan kare haƙƙin dan adam da musulmi da wanda ma ba musulmi ba kamar yadda dama musulunci hakan kuma yake haka ya tsara mana tun farko musulunci ya dauki dan adam ya kan girmama dan adam
wakilai daga kasashen Afirka takwas ne da kuma Burtaniya ke halartar taron waɗanda suka hada da Sudan da Ghana da Senegal da Masar da Mauritania da Jamhuriyar Niger da kuma mai masaukin baki Nigeria injiniya Sa'id Muktar Abubakar na daga cikin mahalarta taron daga kasar Ghana
ra'ayoyi da shi Dr. Hassan Al-Turabi ya bayar Allah ya mai jin kai kokari ne da ya saman mana mafita domin mu samu zamantakewa mai kyau da duniyar yau mai sakewa din nan in ka duba cikin mafi yawancin rubuce-rubucensa ya yi kokari ne ya yi hangen nesa domin ya gano yaya zamu yi mu samu rayuwa wadda yake malamanmu na yau da almajirai da lecturori na jami'a waɗanda suke musulmai kuma suke dirasan musulunci su su iya su samo mana mafita na daga cikin matsaloli da muke samu na yau da kullum zamani ne na mutane ke sakewa da halayensu ne ke sakewa to yaya zamu yi ne kokarin tabbatar da hukuncin Ubangiji a cikin zamani da lokaci da muka samu
Ustaz Harun Ahmad Bubakar daga Jamhuriyar Niger na daga cikin ɗaliban marigayi Dr. Hassan Al-Turabi
Jami'ar da mu muka yi Jami'ar Ifrikiyal Amiya sunanta babu irin ɗalibi iri wanda baya cikin jami'an na tunani daban-daban amma sai gashi an zamna lahiya an kare hali yanzu ba wanda zai cewa ga irin fitintini ko ga wani iri abun da ya fa me ya kawo wannan duk wannan irin tunani na Sheikh Sy Abdullah Hassan Turabi shi ya kawo wannan abu
jumlar makaloli 19 ne farfesoshi da shehunan malamai za su gabatar akan batutuwa daban-daban bisa mahanga da fahimtar marigayi Dr. Hassan Al-Turabi waɗanda suka hada da shigar da mata cikin harkokin siyasa da lamuran shari'a da ilimi da zamantakewa da dai sauransu taron wanda za a kammala a talatar nan sarkin Kano Malam Muhammadu Sanusi ne ya jagoranci bude shi inda yayi bitar gwagwarmayar yaɗa ilimin addinin musulunci daidai da zamani ta Dr. Hassan Al-Turabi wanda ya rasu a shekara ta 2016 yana da shekaru 84 a duniya Mahmud Ibrahim Kwali muryar Amurka daga Kano Nigeria
kuma dalla a gaida Mahmud Ibrahim Kwali a yau ne ƴan wasan Super Eagles ta Nigeria suke raba rana da takwarorin su na kasar Argentina a gasar cin kofin duniya ta shekarar 2018 wanda ake yi a kasar Russia nasara dai da Super Eagles ta yi a baya akan kasar Iceland ya ba Nigeria da ma sauran kasashen Africa kwarin gwiwa cewa Nigeria na iya kaiwa gaba a wannan gasar da ake yi Wakilin mu Nasir Adamu El-Hikaya ya tattauna da wani mamban tawagar jami'an Super Eagles da suke can kasar Russia akan irin shirin da Super Eagles ta yi.
Ina tare da Aminu Balele Kurfi wanda ake fi sani da Aminu Dan Arewa da ke cikin tawagar Nigeria waɗanda ke mara baya ga kungiyar ƙwallon ƙafa ta Super Eagles a Russia. Wannan talatin za a yi wannan wasa tsakanin Nigeria da Argentina wani hali ake ciki ne.
Gwamnatin tarayya ta ba mu goyon baya NFF ta ba ɗan ƙwallo da coaches goyon bayan da duk abin da suke so abubuwa guda biyu suka rage mu na farko dai mu shiga hili muna neman addu'a ga dukkan kowane ɗan Najeriya ƙwallo ce ta an daɗe ana muhawarori tsakanin Najeriya da Argentina kuma akwai manya-manyan ƴan ƙwallo suna ga ƙarshen su ci ya zo na kila daga wannan ba za su iya komawa ba wani kofin duniya na gaba kamar wanda za a yi katar nan da shekara hudu
a ɓangaren Najeriya ko a ɓangaren Argentina kake magana
ɓangaren Argentina kamar irin su Messi irin su Hagan da sauransu wajen su biyar da wuya su sake dawowa kofin zawowa irin wannan wasan ƙwallon
haka me yake faru da kake ga irin su Messi yana jin za su yi wani abu ne na daban wanda ba su taɓa yi ba ko me kake nufi da wannan
ina ga duk addinda suka sa gaba a duniya babu wanda ya wuce kamar yau safiya Talata na kare mutuncin su kare mutuncin kasar su to amma mu kuma Allah ya ba mu za'a ɗan Najeriya kullum mun yadda da nasara da durudin na Ubangiji amma dai abubuwan da muke kira ga kowanne dan adam da ke Najeriya da addu'ar da Allah ya ba shi sa'a ki rana da zaka nuna kana son Najeriya insha Allah addu'a za ta fita
amin da tawo wato dai ba ta maganan ma wani hasashi da kai kwanaki cewa ma Najeriya za ta yi nasara kan Argentina
ai da addu'a muna iya cewa ba wanda ya tunanin zamu ci Iceland din nan biyu ba koda dan addu'a kai kai sai zai ina tabbatar maka haji Allah tana iya dawo da
aminu a cikin wasanni a sanin ka na wasanni takeici menene zai faru in Najeriya ta yi nasara menene kuma zai faru idan aka sin haka ya faru
na farko in Najeriya ta yi nasara zamu je zagaye na 16 na biyu da Croatia da Iceland in suka draw muka draw da Argentina zamu iya wucewa in Allah ya yarda
to aminu sai mun tuntube ka in Allah ya yarda bayan ko kafin a fara wasan ko bayan an kammala
so alhamdulillah muna miƙa godiya ga ku kuma a ida mun mu godiya ga dan uwan mu da ke Najeriya dan mun shigo muka yi wasu ɗan abubuwa ko mun koma
to madalla Allah ka ba Najeriya sa'a da rabo akan wannan wasan da za su yi ana sauraron waɗannan shirye-shirye ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu ko karfe 1 ne da minti 16 anan na dare anan Washington ga shirin mu na gaba
saka mai wuya jama'a barkanku da wannan lokaci da sadon mu da ku a wani sabon shiri na tsakan wuya to kafin mu kutsa a cikin shirin yau muna so mu fara da yin ta'aziyya akan rashin da muka yi na wani hamshagin dan siyasar Najeriya kuma tsohon bakon shirin nan na tsaka mai wuya muna muku maganar Alhaji Abdulrahman Jimita ne tsohon shugaban ma'aikatan fadar gwamnatin jihar Adamawa wanda aka taba shirin nan na tsaka mai wuya da shi kuma wanda ya rasu ranar Lahadi 17 ga watan nan na Yuni shekarar 2018 din nan a kasar Saudiya
kullum za ka bude Facebook za ka bude jarida za ka bude Twitter akwai zage-zage da sharri wanda ake mana mu da muke shuwa gabanni to wannan baya samun mu kana samun mu musamman ba ta bani don na yi istihara jini na na akuya ne idan akuya ne su zanen ta kada ki dube ta har sai kake Allah ya dinewa akuyan nan ba ta wata shi da za ka zo da yaya uku da faki sun zanen saboda ka ba wani abu wasu zage-zage ku yi masu sharri ku yi masu kazafi ku yi babu wanda ya yi sau da motsi ta kan addinan da muka sa a gaba Adamawa
Allah sarki marigayi Abdulrahman Abaji Mete kenan babban hafsa a gidan gwamnatin jihar Adamawa wanda tsohon dan siyasa ne da bai shayin fadin ra'ayinsa da hakan yasa wasu ke masa kallon mai abaro ta shi dai marigayin an sha fafatawa da shi a cikin wannan shiri na tsaka mai wuya ko kuma yakan ma ja abinda kan sa a yi tsaka mai wuya kama daga batun rufe zauren majalisar dokin jihar Adamawa a zamanin gwamnatin Murtala Yako da ra ke masa lakabi da ko sama da kasa za ta hadu kana kuma ga ma batun ko za a samu a kulba lokacin da yace gwamnatin jihar Adamawa Sanato Muhammadu Bindo Jibrilla da ma gwamnatin jihar suna bayan tsohon mataimakin shugaban kasa Atiku Abubakar a zaben shekarar 2019
na sanata ne za mu tsaya a kan namu duk abin da zai faru ya faru demokradiyyar Najeriya in babu kai kurakin Adamawa da ba yi ba daga bakin Amerika mun tabbatar da Allah yake ba da mulki watanni uku da aka rantsa da Qur'ani Trump ba zai kai zaɓe ba amma Allah mai ba da mulki ya ba shi saboda haka duk tara da farfaɗa da za a maka dukkan soki buruki da za a maka za mu zaɓe ka za mu bi ka in sama zai haɗu da ƙasa za mu bi kurakin Adamawa dukkan abin da zai faru a Adamawa mu bi mun yi kirarin duk wannan gwamnati na yi Atiku Abubakar ne
Abaji Meta kusan fa ya aiki da daukacin gwamnatin jihar Adamawa tun komawar demokradiyya a shekarar 1999 kama daga Boni Haruna Murtala Yako har zuwa Bindo Jibrilla Ibrahim Abdulaziz sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya
wayana sha'anin sa ya manta babban gidan sa kurka sun yi waita gare mu dukkanin mu dukkan mu mun ji mota
to Allah jikan Alhaji Abdulrahman Jimita muna taya iyalansa da mutanen jihar Adamawa da Najeriya baki daya juyayen wannan rashi Allah sa ya huta mu kuma Allah ya samu cika da imani To shin ko ka samu labarin cewa an tsige Hama Ahmadu tsohon Prime Minister Jamhuriyar Nijar daga kujerarsa ta majalisar dokokin wannan kasa?
Ainihi mataimakin shugaban majalisar dokokin kasa ne ya rubuta wa kotun tsarin mulki wasika a farkon watan nan na Yuni domin ta fayyace matsayin dan majalisa Hama Ahmadu bisa la'akari da wani hukuncin da ya hau kansa a ranar 17 ga watan Maris na 2017 saboda samun sa da hannu a wata badakalar sayan jarirai. Bayan nazarin wannan bukata, alkalan kotun tsarin mulkin waɗanda suka dogara da tanade-tanaden da kundin zaben Niger ya kunsa sun buƙaci majalisar dokokin ƙasa ta maye gurbin Hama Ahmadu da mataimakin sa Garba Hima. Bayidin sulubewar kujerarsa ta dan majalisar dokokin ƙasa, jagoran na ƴan adawar Niger Hama Ahmadu na fuskantar barazanar rasa ƴancin sa na shiga zaben 2021 idan aka dubi wani sashe na sabon kundin zaben wannan ƙasa. Dr. Abubakar Ahmadu Hassan shine shugaban kungiyar masanan dokokin tsarin mulki a Niger.
Shi kundin tsarin zana jamhuriyar Niger na 2017 a ayyashi na 8 ya kwatanta da cewa duk wanda ya zamanto aka ma hukunci kamar irin na Malam Hamma Ahmadu na darmin kamar yari a shekara guda kuma ba yi rehabilitation shi ba, ba a iya mishi girgam lokacin da za a zabe barantana shi ya zamanto dan takara. Kenan 2021 da red lahiya takarar Malam Hamma Ahmadu amune mai wuya wannan kotu ta amince. Kenan dai a siyasance an san akwai matsala yanzu game da makomashi.
Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Ga sheka Sule, to bayan shirin yau muna da shiri guda ɗaya da ya rage mana kan wannan al'amari na siyasar jamhuriyar Nijar. A shirin na yau inda Asmanu Muhammadu da Dudu Muhammadu suke ci gaba da dambarwa akan wannan siyasar ta ƙasar tasu musamman kan shekaru bakwai na hawan mulkin shugaban Muhammadu Yusuf. Za mu tashi ne daga zargin da shi Dudun yake a can baya a ƙarshen shirin makon jiya ne cewa wai yanzu doka ai ba ta aiki ma a Niger domin cikin masu karya ta mahar da mutane manya shugabanni.
Shari'a ake yi jama'a su ba ta dare shi ba. So nawa nan ina zuwa shari'a ake yi nan saurara nan aka yi shari'a a Maradi zamu zanga-zanga gwamnatin Maradi yake bin wannan umurnin shari'a. Nan aka shari'a ta huddo shari'a aka yi zancen TV labari. Aka shari'a ta ce a ji a bude wannan suna da gaskiya aka kibin wannan umurnin kake cewa mu talakawa mu bi wannan umurnin kana tsammani waɗanda suka kibin umurnin gwamnati wanda suka kibin umurnin shari'a alƙalin shari'a wannan mutane kake son talaka su musu biyayya don haka nan mu ba zancen wai tsararru bane mun yarda mu tsararru ne amma wanda yace shi mulki zai irin na sayyidina Umar to ya kamata ya hutu mana zancen mulkin sayyidina Umar hutuwa cewa a wa'annan jarin nan wanda suka to minority ne wato tsararru ne da harshen Hausa yaya ma mutumin da yake mulkin jama'a zai bambanta waɗannan nashi ne waɗannan ba nashi bane ba zai tsorara wanda ba
ana maganar rinjaye ne alhaji
zancen rinjaye ai da me aka aka doka a cikin dokar ƙasa constitution babu zancen ayar doka wanda ta yi zancen ɗan adawa babu ayar doka wanda ta ce idan talaka bai dabe hutu ya faɗi ra'ayinsa babu akwai ai ba zauwa suke da ƙarfin mulki ba zauwa suke akan cewa an zabe su duk da ba zabe su ba wannan constitution ɗin talakan Niger ne jefa ƙuri'a ya zama shugaban ƙasa.
Amma alhaji ana gani kamar ku bangaren ku na ƴan adawa saboda kun kasa ne zuku ke kamun kafa da kungiyoyin
mu muka kasa ba shi muke ba ake zo ana like mu jiya na fito daga shari'a shine muke yi wannan abin da ya kama mu abin da ya dace mu ƴan adawa shine muke yi amma bai hana ba a kama mu a makure mu a kai mu gaban kotu a ce sai mana shari'a kan abin da doka ta sani.
Haji Asmana, ana so kanta mulkin ku mulki ne na nuna karfi da yaji saboda kuna da rinjaye a majalisar dokoki ku ci karanku baba baka
don abin da kisu da kai alhaji Yusuf wa'annan mutane ba su shirya ma da ta zan cilas ne gare su
ka san cilas ba su shirya ma da ba
ai wannan haukar da suke yi ta neman yadda za su yi su kada gwamnatin nan
amma ai shugaban kasa ya sha kira gare su su zo ai mulki
ai haba malam ina ai da su karba in ga ya maka wa'anda aka yi kira gare su an yi kira gare su kuma sun karba
wato ba da
idan na ga ya maka wa'anda aka yi kira gare su an yi kira gare su kuma sun karba su zo su yi adawa ai mun yi sana adawa
idan
kuma da muka yi ta
idan kuka yi
ai ba haka muka zara kamar
mulki kuma ku yi shi
ka lura amma yau
wannan adawa ita kuka yi ta
yau shugaban kasa Isu Muhammadu alhamdulillahi shekarar shi 7 yana mulkin kasar nan sannan ƴan kasar nan sun godewa Allah sun gode mai Isu Muhammadu za ka saurari irin su Dudu kamar Dudu da ire-irensu suna taban kaura ka lura amma ba ta da amfani
a zuka yi magana cewa abin da yasa dalilin ku na kin tattauna da su kungiyoyin fararen ku na saboda kun ga ƴan siyasa tare da su
kwarai suna make jagorancin su
a zamanin tazarce kuma kun kulla kawance da kungiyoyin fararen ku
na zamanin tazarce kace isu yanzu zamanin tazarce ne wanda doka isu ya taka isu bayan zabe wannan lokacin shi ya kai yace zai tazarce
amma ana magana kokowa ce ana
iya zancan waccan kokowa da mun kai waccan kokowa da mun kai ta duniya ce gaba daya akwai in european ciki akwai oni ciki akwai sediaw ciki akwai niger ciki akwai ɗan adawa ciki akwai ɗan majami'a ta bashi sandika ciki akwai kowa da kowa mai wagga kokowa kazai ta ƙarya ce kariya ce saboda mutane ba su da abin da za su gora mishi gaban kasa shi yasa aka komo bisa wannan doka ta kasahin kudi mutanen da suka yahe musu bashi wanda mu muka kokowa a yahe shi ka lura lokacin nan party socialist goma sha biyu kasa goma sha biyu party socialist ke kosu mu muka kokowa a yayi
amma kuna buƙatar kuɗi kuka yahewa kan manyan kamfanonin haraji
ba a yahe manyan kamfanonin haraji ba doka ce kamfanoni sun dauke alƙawari za su gina kansoshi za su gina likitoci za su yi ayyuka na ci gaban karkara saboda haka gwamnati tana jin wannan zance sau da kafa
kuma kun tabbatar da za su
za a yi akwai kungiya ta IRTP wannan kungiya wanda ke kula da harakar telefonik da sauransu za ta bi sau da kafa duk telefonkin da an kai kasar ga duk lambar da aka kiranya akwai ta hannun gwamnati mun sani babu zancen cuta sai shi san tashi hankali in baka san abu ba bincika ka sani
Alhaji zamu komo kan batun shirye-shiryen zaben shekarar 2021 yanzu ka dai an lura cewa akwai baraka tsakanin ku jam'iyyun da ke mulki na MRN musamman ma kan batun shirye-shiryen wannan zaben kama daga batun kundin zabe inda ma aka samu ɗaya daga cikin jam'iyyun da ke kawancen da ke mulki kishin ƙasa wacce ta fitar da sanarwa ta nuna rashin gamsuwa yadda ake shirye-shiryen wannan zaben kan bagana shi wannan kundin
a gani na wannan kuskure ne na wannan jam'iyya paske wannan dai tsare-tsare da kundin zabe wanda a cewa kodin electoral dukkan dibitoci na majority a majalisa sun yi votan shi
ana iya ce kenan
daga ciki daga ciki har da jam'iyyar kishin kasa
yanzu dai ta tabbata cewa baraka ta
kunno ba baraka bace no ba baraka bace jam'iyyoyi na siyasa
Allah kenan
ka lura jam'iyya ai kowace jam'iyya tana da yanci ba jam'iyyar da aka tauye ma haƙƙi ta faɗi ra'ayinta bisa abin da ta gani.
Haji Dudu, zaɓe na kan kamawa. Gashi babu wakilcinku a ɓangaren hukumar zaɓe mai zaman kanta. Ba ka ganin watakila idan aka tafi a haka jirgi zai tsaya barku a tasha.
To gaishe ku kamar yadda muka ce muna da shiri ɗaya tilau hadin da ya rage mana akan wannan muhawara ta jamhuriyar Niger kuma muna kammala shi za mu sake komawa Najeriya insha Allah kamar kullum muna godiya ga su bakin namu Asmanu Muhammadu da Dudu Muhammadu da kuma shi wakilinmu Yusuf Abdullahi da ya shirya kuma ya jagoranci muhawara din a madadin su duka ni ne Aliyu Mustafa Sakoto a Washington huta lafiya
to madalla yanzu kuma ga labarai a takaice
A ranar Juma'a aka kori jami'ar yada labaru a fadar shugaban Amurka Sarah Huckabee Sanders daga wani gidan cin abinci a jihar Virginia. A makon jiya ma wasu masu zanga-zanga sun yi wa shugaban ma'aikatar matakan tsaron cikin gida shi ma a wani gidan sayar da abincin 'yan kasar Mexico ihu. Masu lura da harkokin Amurka sun dora wa shugaba Donald Trump laifin cewa shi ne ya jawo haka. A saboda manufofinsa da ba su da farin jini musamman ma na raba iyaye da yaransu a saboda kawai sun shigo Amurka ba bisa ka'ida ba. Jiya Litinin aka fara wani zagaye na shawarwarin samun zaman lafiya a ƙasar Sudan ta kudu a birnin Khartoum.
To duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirin namu sai an jima can da hanci za ku ji mu dauke da wannan shirin yanzu a madadin Jumai Ali da ta taimaka muka gabatar da shirin da kuma Sidi wanda ya shirya ba da umurni sai injiniyan mu na wannan safiyar John Ellison baba ya ku makere ne ke sallama da ku shi an jima da hanci assalamu alaikum.